Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiyar har kullum bukarin taki haƙin dan Adam. A yau sabon shirin yana jihar nasara kan batutuwa biyu da muka rufe batun su a shirye-shiryen baya-bayan nan. Amma saboda dalilai masu kwari suka sa za mu dauko batutuwan wato kan batun ƴan kabilar Igbo da kuma mahaifar su ta Asaki. Sai kuma batun binciken zargin daukar ma'aikata ta hanyar damfara a babban asibitin tarayya na ke. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sir Phil Hashim Gumel. Idan wata kila za iya tunawa, shugaban al'ummar Igbo mazauna yankin Asakiyo, Mr. Jonathan Isua Aku, da kuma sakataren kungiyar al'adun Igbo na ƙasa Christopher Alu, sun bayyana damuwa kan halin da 'yan ƙabilar suka shiga a yankin na Asakiyo. Tun gabanin halaka babban jagoran su Baba Alakiyo a 2014 da ke kamfen din Mbatse wato kabilar ta samu madafin iko a jihar sun nuna filin ciki da gaskiya takardun da suka yi ta rubuta na roƙon a basu dama su koma gida dan tarwatsewar ta suna shafar tarbiyyar yaran su jin wannan shiri yasa babban lauyin ƴan kabilar Alago Barista Muhammad Usman Alegu neman shigowa shirin nan dan nuna har yanzu da sauraron rina a kaba dan da awar rashin hukunta waɗanda suka yi kisan gilla a cikin ƴan Igbo. Barista Ilegu ya ce har sun shiga yarjejeniya akan waɗanda ba su da laifi su koma yankin. Amma sai da tawon Igbo suka hana lauyan su, Barista Anthony Achika sanya hannu kan yarjejeniya.
A ƙarshen gaskiya na saurari waɗannan program muna participating a cikin waɗannan judicial commission of inquiry. Most especially a crisis da ya faru a nan jihar Asakiyo. Muna ji interview da si somebody Aku ya ba da shi. Ina son tabbatar maka cewa duk maganganun da kaga ya faɗa nan wallahi ba gaskiya a ciki. Rashin gaskiya shine na farko ya ce mutanen Alagun Asakiyo sun kore su sun hana su zuwa Asakiyo wannan is not true. Abin da ya kawo wannan crisis din na Asakiyo ya faru ne on the first day of June 2012, ya faru on the 30th day of May 2012, ya faru kuma on the 27th day of October 2012. Wannan crisis din abin da ya faru sun attack in Asakiyo on 3 occasions, sun kashe mutane. Sun halakar da rayuka.
Barista Muhammad Ilegu shin kana mai da martani kan abin da shi Jonathan Aku yi magana ne ko kana mai da martani gaba ɗaya na matsayar mutane a Asakiyo ne?
Ina mayar da martani a kan gaba. Ka san
magana suka fara guda biyu. Amma kafin ka ci gaba shi Jonathan ya yi magana ne a madadin al'ummar su ba a madadin kansa ba ne shi kaɗai.
Wannan a madadin al'ummar Asakiyo ne ke magana a kai. Duk wanda aka mishi laifi zai buƙaci a mishi adalci. Kasan su sun kira domin a yi musu adalci na farko domin su koma a Asakiyo ko ba gaskiya ba sun ce tun da aka yi rigima aka kore su ba su koma ba wannan rigima ba wai rigima ne kurun ba rigima ne wanda kowa ya san shi a ƙasar nan an yi shi na Lakiyo wani baba a Lakiyo su suka haddasa waɗannan masifan suka kore mutanen Asakiyo for over 2 years ba sa nan a garin su as though we have it suka zo suka taba Fulani suka yi faɗa rigima da Fulani da sauran su security agents suka zo suka kore su a Asakiyo tun da mutanen Asakiyo suka dawo Asakiyo to kagan maganar zuwan su Asakiyo ba hana su zuwan su Asakiyo ba kuma ba wanda zai hana ni a doka duk wanda ya zo na wuri shekara 15 ya zama dan kasa ko ba gaskiya ba amma for them su claiming cewa wannan ya zama ancestral home nasu gaba ɗayan su wanda suka zo wannan wurin wallahi tallahi zan rantsa muka da Allah duk wanda yake su siya ya zo na wannan garin Asakiyo ba an ife shi na Asakiyo ba ko ba gaskiya damuwar su shine maganar su dawo Asakiyo idan za su dawo Asakiyo bayan da za a yi su kansu sun ce ba wanda ya hana su zuwa Asakiyo because ayyukan da su suka aika da shi ya hana su zuwa cikin garin Asakiyo saboda kisan da suka yi ma iyayen mutane kuma suna kallon su kiri-kiri suke yin wayannan ababa kuma har yau nan da ina muka magana na an je judicial commission of inquiry an je commission of inquiry set by his excellency Alhaji Umaru Tanko Almakura an indict mutane har yanzu wayannan mutane ba prosecuted nasu ba suna zo ne suna yawo a cikin gari.
Bisa wannan zargi da aka yi kan dattawan Igbo na hana lauyan sun yi hannu kan yarjejeniyar mun sake koma ga babban sakataren rayuwar al'adun Igbo na ƙasa Mr. Christopher Alu.
Wannan zancen da kana kawo cewa Igbo suka hana lawyer Barista Anthony Achika ya sa hannu mun national egg da mamu da wannan sani idan an hana su sa hannu wannan baya tare da mu ba mu san da wannan ba amma abin da mun sani na gaya maka cewa mu a national egg da kwanakin baya mun so mu sa hannu a cikin magana ni zan sake nana ta wani wuri mu da mutane a Lago mu dai ne mu yan wan juna ne ba mu taba yin fada ba in ba rikici da ya taso a 2007 ya sake repeating a 2012 ba da kuma 2014 ba ba ka ba ba mu taba yin rikici ba muna wasan juna ne har yau we are living in peace in fact duk wanda yana so ya kawo wani fitina tsakanin Egon da Lago mu riga mu wuce wancan wurin mu yan wannan muna zama tare muna rayuwa tare muna makaranta tare muna aure tare duk abubuwan muna yin tare so ina so da son samu yanzu yayu ka kira ni lawyer Barista Antoni Akika wasu Egon sun hana shi ya sa hannu domin su ne suka yi zama shine da kanshi zai iya faɗa maka menene in ma ko wani abu haka shine zai faɗa domin mu ba mu yi zama da su ba muna da niyya ne mu yi zama amma har yau ba mu yi zama ba
wannan kenan gabatun binciken da commissioner ɗin sanda na jihar Nasarawa mai yaki Muhammad Babe yake yi kan mutane takwas da ake tuhuma da hannu wajen karɓan miliyoyin naira dan daukar ma'aikata a babban asibitin tarayya da Kikkefi amma lamarin ya zama damfara Hukumar asibitin ta bar takardar dan daukar matakin ladabtarwa kan ɗaya daga ma'aikatan asibitin wanda ya zanta da shirin nan kan akasin da aka samu. Yanzu a tuna Yahaya Shafale yayi magana inda ya nuna damuwarsa kan yadda yace hakika ana samun barakala a asibitin. Hakan ya janyo masa fadawa tsaka mai wuya. Kamar yadda muka yi a baya mun sake tuntubar shugaban ma'aikata na asibitin Muhammad Habibu Nagoggo. Wanda ke cikin waɗanda ƴan sanda ke yau bincike da mun baha sun bawa Shafale takaddar barazanar ladabtarwa. Shugaban ya nuna ba shi da masaniya kan takaddar duk da ya ce ba daidai ba ne fallas magana da ba a gama bincike a kai ba.
To, ni kamar da muka bayani ai magana ana bincike a FMCK. Magana kuma police lokacin lafiya suna bincike. To, yanzu ana kan bincike nan ba mu san inda aka kaya ba kuma ana mu tafiyan ba ba mu dama mu ta magana da ku haka jarida ba to muna ganin inda bincike nuna kaga kuma za ku fi mu jin labari ai
wato malam Muhammad in an duba kai ne shugaban ma'aikata na wannan asibitin gaba daya
a ba ni ba dai akwai shugaban na asibitin da rasa da mene kawai
eh shine ai shugaban ma'aikatan kenan shine admin
eh haka ne
eh admin shine shugaban ma'aikata fasaran kenan ba shugaban asibiti ba
haka
To, ai, a matsayin ka na shugaban ma'aikata a wajenka za a samu irin waɗannan labaran ai.
Labarin wani iri ke
nan. To, halin da ake ciki don na san akwai kwamiti da aka kafa na nan cikin asibiti da ke gudanar da bincike kan wannan abu da ya faru.
Akwai shugaban asibiti Elka. Su kafa kwamitin nan, zai baka labarin sahihi ko kuma ka neme shi ya baka namba na shi kwamiti chairman. Shi zai baka abin da ke kasa sun da shi ne kwamiti chairman.
Malam Muhammad Habib tun wancan lokacin zuwa yanzu menene ya faru an sake neman ka da wata magana?
A ina a asibiti ko a police?
Eh da ƙarƙashin da nan ka asibiti a kai ne babba a wajen ai.
Ba wanda da na riga na a fiya ka before them na ba su abin da na sani na ba su abin da nake da shi a hannu ba wanda ne mene har.
Malam Habib me ya faru ne na ji labari kun ba da takardar kwairi ga dai daga ma'aikatan ku da yi magana da mu me yasa kuke haka
ni wallahi ba sani ba kuma ban san da ba shi kwarewa wallahi ba sani ba ban san da ba shi kwarewa gaskiya
mun samu kofin takardar kwairi din cewa yayi magana da muryar Amurka saboda haka shi yasa aka ba shi takardar gargadi da masu bincike
ban san da mai cewa ba shi kwarewa ni ma yanzu ina ji a bakin ka ne yanzu
amma kai baki da hannu kwata-kwata akwai ne
a bai da hannu bai da ban san ma ba shi kwari ba ban san ma wanda yake a ba shi kwari ba ban sani ba gaskiya
a ƙarshe ai waɗannan Muhammad Habib dukkan ma'aikatan ka ne ai suna gargadin aikin ka ai
shi kwari Elkaya kafin a ce a ba mutum ko da sai wani ya ba da umurni haka ai ka bincika wa ce a ba shi kwari
Sauraro abin da ya sawa kenan a shirinmu na yau sai a kasance da wani sabon shirin idan Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Irin Kaya daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.